cikin wannan littafi mai albarka kuma ne na farko shine addu'ar farko ta farkawa daga bacci ko yau amma cikin ta mun hada da magana dangane da addu'ar kwanciyar duk da dai za ta zo lafazin da ya zo na hadisin da ya gabata ta kunshi abubuwan duka guda biyu za mu tashi yau akan addu'a ta biyu wadda mun karanta nassin ta amma ba mu yi magana akan sharhi ko ma'anonin ta ba shine fadin ko in ce abin da ya zo daga hadisin Ubadah ibn Samit ko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'arra min al-layl fa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته وني شيني لفظ الإمام البخاري كو؟ يو شيني وندي يكاو الدعاء تبيو منذ صلى الله عليه وسلم ياسي من تعار من الليل وندى ya farka cikin dare ma'anan ta'arra istayqadha duk da babu shi a cikin nassin addu'ar kawai ya fara ne da la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ko lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim aw ta riwaya din rabbi ighfir li wannan shine abin da yake yawa to asalin ta kamar da na ambata hadisin Ubadah ibn Samit ne Ubadah akwai kuma hadisin shi ma na Ubadah ibn Samit amma lafazin Ibn Majah da dan bambanci akwai kuma hadisin Muawiyah ibn Abi Sufyan shi ma inda yake cewa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a bi ha'ula'il kalimat yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yayi addu'a da waɗannan kalmomi guda biyar shine al-khamsi lam yas'ali Allah shay'an illa a'tahu to babu wani abu da zai roki Allah bai bashi ba in dai roki Allah da waɗannan kalmomi guda biyar la ilaha illa Allah wallahu akbar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هكذا شكما رواية معاوية ابن أبي سفيان هكذا دي وقت أن رواية بيوتا حديث أبارة ابن السامس دي وقت أن حديث معاوية أم اللي رجع أبو الإسكي مغنى أكيد mai mutum zai faɗa in ya farka daga baccinsa sawa'un tashinsa na ƙarshe ko kuma irin tsakiyar dare tashi ya zo masa kuma bai samu koma bacci ba da shi ne asalin ma'anar ta'arra to dai ma'anar wannan addu'a sanannen abu ne cewa tana magana na farko akan tabbatar da shahada faɗin la ilaha illallah babu abin da ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya bisa cancanta illallah sai Allah la sharika lah ba shi da abokin tarayya nafiyu ash-shariki anillahi ta'ala min a'zami arkani shahadati an la ilaha illallah kore abokin tarayya daga Allah shine babban rukuni a cikin shahadatu an la ilaha illallah wanda yayi isbati bai yi nafiyu ba to isbatin nasa bai yi ba bai yi ƙarfi bai yi ma'anar da ake bukata ba akwai bambanci tsakanin ka ce Allahu huwal ilah Allah shine abun bauta da kuma ka ce babu wani abun bauta sai Allah in ka ce Allah shine abun bauta kawai ka tsaya haka baka kore wani ya zama ya cancanci zama abun bauta ba to zai iya yiwuwa kenan ma'anar abun Allah abun bauta ne wani ma zai iya zama abun bauta ko amma in ka fara da korewar ka ce la ilaha sai ka ce illallah to wannan isbatin da ka yi na illallah ya fi ƙarfi saboda korewar da ka fara yi haka wannan korewar babban ginshiƙi ce yanzu da mutum zai ce kawai shi in ya zo shiga musulunci ba zai ce la ilaha illallah ba sai ce kawai shi zai ce ya yarda Allah abun bauta ne sai a ce to ba za a karɓa ba ka shi dai ya yarda Allah abun bauta ne sai a tambaye ka yarda babu wani in ya ce bai yarda ba wani ba to ai ka ga bai yarda da Allah din shi kaɗai ba za ka nafiyu shiriki babban rukuni ne a wannan wato ɓangare kuma shi ne cikin abin da ya kamata dama mutum ya sani shi ne ginshiƙin addinin musulunci duk wanda bai yarda Allah shi kaɗai ne wajen cancantar abauta masa ba to mai musulunta ba kwata-kwata dole ya yarda har zuciyarsa babu wani abun bautar in ba Allah a cikin halitta ko wani abu mai rai mai hankali mala'ika annabawa malamai salihai mutanen kirki ko mutanen banzan ko wasu bokaye ko menene itatuwa bishiyoyi duk babu abin da ya cancanta ya zama abauta masa in ba Allah sannan a cikin dai wannan addu'a ta kunshi Allah maɗaukaki mai iko ne akan komai kafin nan akwai lahul hamdu mun yi magana akan lahul hamdu ko wancan zama ba sai mun nana ta ba to me ma'anar alhamdu ana nufin yabo da amfani da kalmomin yabo mafi girma ga wanda ya cancanci a yaba masa to babu wanda ya cancanci a yaba masa ko irin Allah musamman mutum ya lura da ni'imomin da Allah ya yi masa babu ni'imar da ta kai musuluncin kansa Allah ya zaɓe ka cikin miliyoyin mutane da ba su yarda da shi ba gashi suna cin ni'imominsa suna jujjuyawa a cikin ni'imominsa da falalarsa amma ba su yarda da shi ba ba ka gane wannan falala ce sai ran kiyama lokacin da za a yi tamayuzi a bambance kana ganin al'umma mai yawa a duniya haka za a dunguma ta a cikin wuta don haka maganar ba ta yawan mutanen da za su lalace ba ne ko su ɓata su shiga wuta maganar kai ka tsira ita ce tafi komai a gabanka kisa a daina kallon yawa da adadin mutane cewa to yanzu sauran jama'a duk a kan ɓata suke ko wata magana da kullum na kan ambata mana cewa tun da musulunci ya zo Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin da ya rayu har zuwa yau din nan da muke ciki babu wani lokaci da musulmi suka fi kafirai yawa a duniya ka taɓa kula da haka adadin musulmi duk duniya gaba ɗaya bai taɓa fin adadin kafirai ba tun da Allah ya halicci duniya ko ba ku fahimci haka ba a kullum musulmi minority in ka auna yanzu mutanen duniya mutum nawa ake cewa biliyan nawa 8 ko 9 kusa da haka ko kullum aka zo zancen musulmi biliyan nawa ne 1.8 ake cewa ko 1.9 ko biliyan ba miliyan ba yau biliyan miliyan 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 guda dubu shine biliyan ɗaya. To biliyan ɗaya ne da kusan wata biliyan ɗaya. Rufe ka ce biliyan biyu a cikin biliyan tara, to duk biliyan bakwai ɗin nan gaba ɗaya ba su yarda da Allah, ba su yi imani da shi ba, ba su yarda akwai shi ba, ba sa bauta masa. Ko kuma ahlul kitabi ɗin sun yarda akwai mahalicci ɗin, amma sun haɗa shi da wani abun suna bauta musu tare, ko su ce Annabi Isa shi ma Allah ne sauran. Kuma ga sunan da yawa, musamman kuma kun ga su kansu ahlul kitabi musamman kiristoci suna da yawa sosai a duniya. To amma ba su kai kuma wanda ba ahlul kitabi ba, masu shirka, masu bautawa itatuwa da gumaka sun fi yawa a duniya. A ina da ma concentration ɗin ɗan adam yake wajen yawansa? China da India. To wannan wurin gaba ɗaya mafi yawansu wanda ba sa bautawa Allah, masu bautawa itatuwa da macizai da robobi da ɓeraye, haka kawai mutum ya zo ya sa su a gaba, wannan shi ne abin bauta a wurinsu. Na faɗi wannan ne don ka hango cewa kai ɗin ni'ima ce da Allah ya sanya ka, kana da hankalin da za ka gano shi shi kaɗai, ka yarda da shi wa la sharika lahu, duk abin da ba shi ba ka watsar da shi. Kuma ba za ka ji ni'imar ba sai ka rasa ta. Kullum muna cewa ka tambayi, ka yi hira da wanda ya taɓa rayuwa ba a musulunci, sabon musulmi ka riƙa hira da su, musamman dai wanda yadda da amincewa da bincike da karatu ya sa suka musulunta, ba wanda wani abin duniya ko misali ya sa musulunta, ko kuma dai wani dalili sanya aure wata ko santa aure wani, ba wannan ba. Duk da alhamdulillah wannan ba tuhumar musuluncinsu ake, amma wanda bincike ya sa ya gano, ya yi karance-karance, ya yi karance-karance, sannan ya gano cewa lalle babu addinin gaskiya sai Allah, sai addinin musulunci, kuma Allah shi kadai shine abun bauta. In kai hira da shi za ka ji irin ni'imar da Allah ya yi mutum. Yusuf Estes yana cikin mutanen da suke yawan ba da wannan labari. Wani malamin coci ne da ya bincike musulunci. Na taɓa ba ku labarin wani likita ko a nan da ya musulunta, ba a nan ƙasar ba, wanda ɗan Amerika ne, mun zauna da shi a Madina. Ya rubuta littafi ma a kan rayuwarsa, mun taɓa zama da shi wani lokaci, yake ba mu ƙissar dalilin musulunta. Yana cikin manyan likitocin ido a sojojin Amerika. Shekararsa 11 ma shi ne HOD na harkar likitan idon sojojin Amerika a California. Wata rana matarsa ta haihu, sai ya zama yar ba lafiya. Likitoci wajen 10 suka taru a kanta cewa zuciyar ba za ta yi ba. Shi kuma ya taɓa samun haihuwar ba, ya daɗe yana nema sai wani. Yace shi ordinary Kirista ne, wanda bai ma damu da addini ba, kawai ya ma daɗe, kamar da yace kamar da sauran mutane dai suke na zamanin yanzu, wanda gaba ɗaya addinin ma yace ko cutu baya zuwa bai damu da shi. To amma da ya shiga wannan halin, yana irin yawo a cikin asibiti, ya je ya dawo ana duba ƴar kafin a gaya masa mai da'i. Bayan an fito an gaya masa wannan abun ba zai yiwu ba, kawai a jira mata 48 hours ake jin shi kenan rayuwarsa za ta ƙare. Ya kai gwauro, ya kai mali, yana yawo yana ziriya a cikin asibiti, sai ya ga an rubuta prayer room ɗin nan da kowane wuri ana samun ilimi, sai ya shiga ciki. Shi ne sai yake cewa karan farko ma shi da ya tuno ya tsaya ma ya addu'a, shi ko addu'a da baya ba ruwansa, ya ɗaga hannu ya ce ya Allah in dai akwai ka, haka yake, in dai akwai ka to nema alƙawari
zan binciki addinin ka na gaskiya in bauta ma da shi in har wannan yarin ya kawai wani abin kawai ya faɗa bayan mintuna kaɗan sai aka leƙo aka kira shi ko aka ce yarin ya tawarki shi tawarki kamar ya ai ba komai sai aka kira likitocin nan suka zo suka sake bincike sai ai gaba ɗaya babu kamar duk abin da aka rubuta aka yi diagnosis duk babu shi a takardar ne yace ya tabbata yace a mai medical doctor ba wanda za a yi mun wasa da hankali ba ne yace na san meye ciwo na san abin da na gani ni kaina na bincika da kaina kuma sannan yan uwana da wannan abin ya shafe su gefen zuciya sun gaya min cewa yarinyar nan ba za ta yi ba yace ba wanda bai san abin ba ne wanda kawai in ka gaya masa bai fahimci cewa miracle ba ne yace na tabbata Allah ne yake so ya jarraba sai ce ai ana gaya masa ga abin ya zo duba ya tabbatar aka nemo wasu consultants din aka tabbatar aka karanta diagnosis na farko aka duba gashi akwai abu akwai matsala an bincika aka duba kuma halin yanzu aka yi test din aka duba komai a minti uku ko hudu to sai ce gaskiya wannan abin in ya ƙaryata shi to Allah ba zai bashi ba yace ya tabbata Allah nan da gaske ne akwai shi shike ne fara bincike tun da cewa zai bincike zai bauta masa da addinin sa na gaskiya yace to shi kuma sai ya bincike wanne ne na gaskiya shike ne fara karance karance ya tafi addinin Buddha ya tafi addinin India to makaranci ne turancin sa in ka ga yadda yake irin wanda aka ce maka babban likita ne to kuma a cikin likitocin kansu karfin turancin sa ba na wasa ba ya rika karance karance yace ashe bai sani ba karanta qur'ani na musulmi ce shine karshe saboda shi bai tsammanin abun ma kwata kwata a wannan gefen ba can wasu duniya ne sai karanta bible ne du inconsistencies da yake da suke da yawa a cikin alqur'ani a cikin bible sun kasa da data da science da ya sani ya karanta sauran abubuwa da yawa sannan sai a karshe aka kawo masa copying fassarar alqur'ani na turanci ya karanta ito la bai je suratul isra'i ba bai je rabi ba yace anan zancen yake yace ya tabbata wanda yayi wannan magana ba mutum ba kuma shi kadai ya cancanta abota musu ya yadda shine annabi shine Allah da ya aiko annabi Isa ya aiko sauran annabawa wannan zancen shine original magana yace tun daga nan yaje wurin musulmi ya musulunta shike ne na musulmi yarinya kuma ta miƙe wadda ta ce ita kuma ba za ta yi musulunci ta kai shi kotu aka kwace yar aka bata ya buru America ma ya taho Saudiya ya zama likitan ido har yanzu yana nan a sani ne shekara a lokacin ma da muke wannan hirar da shi shekara sa 11 a musulunci ya mamanta har ya auri wata mata yar kuma tana nan a gun waccan amma dai yana tabin su yana tabin su daga ko za ta kare ko ya rubuta littafai mai ne kare to ya rubuta littafai da yawa akan musulunci da abin da ya shafi tauhidi da sauransu ya rubuta wani littafi da ya ban kofin sa soft ina da cikin cikin a kan rukunan imani a cikin waɗanda dai musulunta suke ban ga littafi da aka rubuta mai kyan wannan ba kyakkyawar fahimta a kan imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani ya samu kuma threat da yawa daga yan uwansa waɗanda suka san waye shi suka san muhimmancinsa to da yake shi ba mai wa'azi ba ne amma marubuci ne da website dinsa leveltruth.com in mutum ya duba zai ga abu tun dai mun daɗe dai da tattaunawa da shi ba mu yi magana ba amma da muna bai waya amma wato abin da zai nuna maka wallahi ka gode wa Allah cewa kana cikin musulmi kuma musuluncin nan kar ka ɗauke shi da wasa abubuwan suna da yawa da haka mu gode wa Allah da ya sanya mu a musulmi ba wani abu ne da zaka rika gani kaman mu yanzu musamman Hausawa muna daukar musuluncin for granted wallahi muna wasa da shi ba haka yake ba yawa cewa an haife mu musulmi kawai shikenan kana la ilaha kana shigowa masallaci it doesn't stop there ba shine nan can ba sai mun tashi sosai mu gode wa Allah kuma sannan mu yi musulunci na hakika yadda ya kamata ilimi ba da jahilci ba da gado ba da gargajiya ba musulunci samsan ba gargajiyar mu bace ta ba Hausawa kafin rayuwar Hausa ai kafin rayuwar musulunci nan ta zo mana da rayuwa ake ta maguzanci kwata kwata ba a san komai ba dole sai an yarda da wannan cewa akwai abubuwa da har yanzu a cakuɗe muke da su wanda sai mun kokari mun rabu da su musulunci ya bayyana mana yadda ya kamata ba ina nufin wai mutane a kafirce suke ba a'a amma dai akwai tarkace-tarkace a cikin musuluncin namu da fahimta wadda bata miƙe ba kullun wannan amfanin karatun dama shine a tsaftace waɗannan abubuwan a hankali a hankali Allah dai ya kyauta ina faɗa ran nan a birnin Kudu ina zancen a ce wai har yanzu a ce ana wani abu mai suna wasan dodo har yanzu wasan dodo dai na magud na warjawa cikin wannan al'ummar tamu har yanzu kuma a ce har ma ya kai ga masu la ilaha illallah masu sallah a masallaci su suke daura gindin ai wannan abu wanda duka harka ce ta maguzancin da kafin musulunci ya zo mana kuma in aka tashi sai a rika kallon wannan abun kamar wani wata al'ada ce wai da aka gada daga iyaye da kakanni Allah dai ya sauke Allah ya sauke to sannan wa huwa ala kulli shay'in qadir sai subhanallah asalin ma'anar subhanallah shine sarki ya tabbata ga Allah subhanallah ana nisan ta Allah daga duk wata naƙasa sabbaha lillahi tasabbaha yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi duk waɗannan ayoyi suna tabbatar mana cewa babu abin da baya tasbihi ga Allah walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu da baya tasbihi ga Allah duk abin da ka gani yana tasbihi ga Allah idan ku tittirin ice da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna a kansa ya hudu ba lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam minbari ginanne mai matakai guda uku aka dauke ku tittirin za a koma da shi gefe yayi kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ku tittirin itan yana kuka wannan ba harka ce ta cewa yanzu kai bincike na science wai ita yana kuka tunda Allah ya faɗa a Qur'ani kuma me yana mamaki wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu sai face yana tasbihi da yabo da godiya ga Allah walakin sai Allah ya faɗa mana la tafqahuna tasbihahu ku ba ku fahimta shi Allah ya fahimci komai ya san komai daga kai ka kokarin cewa duk abin da baka gani shi a wannan empirical rayuwar kai bincike ka gani shikenan babu ba wannan duk ba haka lamarin Allah yake to tunda wannan ya tabbata ashe kenan wajibi ka yadda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa dangane da wasu abubuwan daban cewa har kifi yana tasbihi yana istighfari ga mai neman ilimi kifin da zaka je ka kamo ka gasa ko ka yanka ko ai ko ka dafa ko ka soya ka ci to in dalibin ilimi ya taho makaranta da littafin sa a hannu ya zo inda za a yi karatu akan hanyar nan duk kifin duniya na ruwa ya nemi masa istighfari duk wanda bai yadda da wannan ba bai san da shi ba bai san wannan falalar haka dole yabawa Allah dole kuma a gode masa dole a tsarkake shi daga wani abu na naƙasa والحمد لله هر ينزو يشي ولا إله إلا الله والله أكبر الله تعالى أكبر من كل شيء يا زول وانا سيقر با الله كبير با با أشو با مسالي كو أسلى قبل دي بكرا انت صفة صلاة النبي متن بذي ذو يشي قسلى يشي الله أعظم كو الله كبير دو ان دي وانا بتي با دول سي انت الله أكبر shine lafazin da za a shiga sallah da shi akbar kunnan tana da bambanci da kabir kabir isbati ne na cewa Allah mai girma ne amma akbar shine mafi girma ma'ana babu wanda yake Allah bi wannan kibar din kuma kibar ne zatan wa sifatan zatan wa ma'ana wato a zatin Allah a hakikanin sa to babu abin da yake shi girma zaka ka daina tunani yaya Allah yake duk abin da zaka tuno ba Allah bane domin wannan abun bai kai Allah girman zatin Allah yafi komai naka yafi karfin ka lokaci yana wuri kaza yana cikin kaza yana cikin kaza babu wani abu da zai zama cewa ya kewaye Ubangiji Allah shike kewaye da komai dan haka yafi komai girma kullum muna ba misali rayuwar da muke akan wannan kasar ga waɗanda suka yi karatu a fannin ko ma ba su karatu a fannin ba sun ji yadda ake faɗin girman duniya wannan duniyar da muke kanta wanda ake ce ma earth in ka kwatanta ta da sauran halittu da Allah ya halitta taurari da kuke gani waɗannan kun ga wannan taurarin da kuke gani ƙanana to nisan su ne yasa kake ganin su ƙanana akwai waɗanda sun fi rana girma tsakaninmu da su hatta wata mafi yawansu sun fi wata girma wata da kake gani shi yasa ake cewa manazilul qamar din nan ai ba wai wasu gidaje ne da in yazo nan ya huta shi ne ake cewa mata manzila wasu wurare ne da Allah ya sa group wani na taurari a wani wuri yadda idan shi watan yana tafiya sai muhazati ya komo wazatin ya zama daidai da su ya zama parallel ga inda suke in ya zama daidai da waɗannan so masu ilimin taurari sai su yana manzila ta kaza wucewa ya zuwa su suna can a sama in aka hange shi ta nan kamar da za a hange shi da wani abun hangen nesa to zai a hango shi a tsakanin tauraro kaza nan kaza nan kaza kamar hudu sun kewaye shi misali sai a ce to yana manzila kaza an fahimci abin wannan shine manzilar ba wai wani kwari ne yake tsaya ya huta ba to masu wannan ilimin suna cewa in aka tafi wata duniyar aka hango wannan da muke ciki yadda ka san dan digon dot in ka kwatanta ta da rana wannan haka fa muke wanda duka bai wuce ka sanya kamar ka sa dan ya tsakuwa akan yatsan ka kai mata haka ka ballata duk ba mu wuce haka ba akan da muke wannan litsiya ta kun da ake da kafircin da ake da masu dan imanin da zagin Allah da zagin annabin da ake da duk laifuka duk a iya wannan gurin ake kuma mu Allah ya zaba ce anan zamu rayu kuma zai zo daga baya ya tashe mu kuma zai tambaye mu ya muke sauran duniyoyin su duk ba mu san me ake a cikin su kuma yana gudanar da komai na to ka tuno Allah da wannan girman ka ga cewa lamarin Ubangiji ba wasa bane hadisin Abdullah ibn Mas'ud karbu manta da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu rike da al'arshin Allah su takwas daga cikin mala'iku tsakanin wuyan ɗayansu da shahmatul udun wannan shine shahmatul udun yau shahmatul udun shine dan wannan retan na kunne me yake ce masa da Hausa na a lebatu ai na baki ne ko kuma yau in an ce lebatu su ne lebe guda biyu su ne lebatu batar kunne to gefansa inda yake kasan mai reto to wannan shi ake ce ma shahma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suke rike da al'arshin Allah su mala'ikun nan su takwas daga wuyan ko ai daga kafadarsu mutum ɗaya daga cikinsu kai mala'ika ɗaya daga kafadarsa zuwa gunkunnansa tafiyar shekara 500 girman tafiyar shekara 500 ka dan Allah ka tuno ina za ka je a shekara 500 ina za ka ya sunan wurin ka tafi daga nan zuwa daga Kano zuwa Lagos da ake tafiya a ce nawa abin nan kilomita 1000 da wani abu ko yawa iya kan Najeriya ka kara matsawa yan su koya kilomita namu nawa ne dama nan da nan ka kare ta a awa wini ɗaya a awa 12 za ka zai wannan tafiyar yanzu a mota duk da cewa awun wannan lissafin a larabci ana yin sa ne da tafiyar raƙumi da tafiyar doki ita ce a lokacin abin da aka sani to yanzu idan da za ka lissafa da ko da jirgin sama za ka lissafa shekara 500 ta dabba ai ka san tana da yawa ko ba haka ba to wannan shine distance na tsakanin kafadar mala'ika da kunnansa ko kasan kunnan ba can saman kunnan ba dan Allah wani irin halitta ce wannan to kuma tuno wanda ya halice shi ai yafi karfin kare ne dan haka wannan akbar din ta hakika ce ba kawai ta maganar girmama Allah irin cewa binnan majidi da girma da matsayi ba wannan ake nufi girman zafi da kuma girman wato matsayi din duk sun shiga ciki sannan wala haula wala quwwata illa billah wannan mun yi magana a kanta wancan zama mutum ya tabarra'u min haulihi wa quwwatihi zama ya barranta ya ce ba shi da dabara ba shi da ƙarfi ya koma illa billah kamalu at-taslim shine abin da wannan take ifada wato cikakken miƙa wuya Allah yana son bawan ya sakar masa komai ka ji cewa ba ka da abin da za ka yi ba ka da katabus ba ka da dabara ba ka da wayo ba ka da ƙarfi an fi ƙarfinka sai yadda aka yi da kai to ka zo gaban Ubangiji ka miƙa masa ya Allah na kasa kai ne komai ya Allah ka yi min to haka Allah yake so shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah mun yi maganar addu'ar fita gida ko yawa anan ai da munasabar wannan ne mun ka duk ambace ta idan mutum zai fita daga gida kullun ya saba da fadin bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah idan aljanu shaydanu suka ji wannan suna guduwa su rabu da mutum ba za su yi masa komai ba za su taba shi ba kuma duk abin da zai je yi ya dawo insha Allah Allah zai tsare shi saboda su kansu a cikinsu ɗaya daga cikinsu zai ce me za ku yi ina kuka samu ƙarfi akan wanda an ce masa hudita wa kufi wa wuqita wa kufita mun yi wannan aiko yau to wannan shine ƙarshen wannan sai kuma mutum ya ce rabbighfirli ko allahumma ighfirli kamar da yanzu a wani lafazi din wannan ita ce addu'a ta biyu daga cikin addu'o'in me za a faɗi in an farka daga bacci zance na magana sharhi yana da yawa akan waɗannan kalmomi dole mu tsaya a nan saboda lokaci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'o'inmu Allah ya daidaita lamuranmu Allah ya miƙar da mu akan hanya Allah ya tsare mu daga karkacewa Allah ya sanya mu cikin mutanen kirki salihan bayi waɗanda suke kan tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya ƙara tabbatar mana da alherinsa Allah ya sa mana albarka a rayuwa Allah ya sa mana albarka a wannan damina da ake ciki kuma Allah ya dakatar da rushe-rushe da karyewar hanyoyi da mace-mace da ake sakamakon ruwan sama a wasu garuruwa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a samu abincin da za a ci Allah ya saukar da farashin kayan abinci da sauran kayayyaki ma da suke a cikin bukatun dan adam ya Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan kasar tamu duk masu kokarin ta da hankali Allah ka taimake mu a kansu Allah ka ruguza karfinsu muna jan hankali yan uwa insha Allah kuma za mu yi magana a kansa ko a ƙarshen hudu ba insha Allah dangane da maganar harkar yin katin zaɓe ɗin nan shugabanni suna kira a mai da hankali ana sane da cewa mutane duk hankalinsu a tashe yake dangane da yadda al'amura suke tafiya ana jin haushin ana kuma damuwa talauci ya baibaye zukatan mutane tsakani da Allah kuma gaskiya ne ana cikin damuwa da tashin hankali wani in kai masa magancan yaje ya rijista sai yaji haushinka haka ne ko ba haka ba zai ce maka to me in ma mun yi me ake yi ne to matsalar gaskiya ba iya nan take ba kar mu kalli abun a local politics dinmu da siyasar mu ta gida jiha da local government abin ya fi ƙarfin wannan babbar matsalar da take tinkarar mutane zaman mu da ƴan uwanmu da muke zaune da su a ƙasar nan waɗanda ba musulmi ba takidin da suke da shirin da suke yi wallahi na wulakanta musulmi ne nan gaba bana ni dai ba ɗan siyasa bane kuma wallahi ina kyamar wannan siyasar da ake na farko ba ita ce tsarin da Allah ya yarda da shi da ma ayi ba a dora mutane marasa nutsuwa marasa hankali akan masu hankali a ce su ne shugabanni wannan abun dama samsam ba daidai ba kuma dole ne masu hankali su fito su shiga tsarin nan na yadda bana goyen bayan malamai yadda wasu suke cewa malamai su shiga siyasa ni ban goyi bayan wannan abu wannan kazantar malami yafi karfin ta kuma bai kyautawa kansa ba bai kyautawa addini ba in ya shiga cikin ta ma har a lissafa shi ma a ce shi dan kaza ne wannan duk ba daidai bane yau matsaya ta kenan tintini kuma kowa ya sani to amma in har da ƴan bokon gari ne tsatsu masu hankali masu kishin al'umma da kuma duk waɗanda dai za su iya kawo gyara a cikin al'umma in kowa ya koma gefe to haƙiƙa kuma abinda zai faru wajen kallon abin nationally yadda al'amura suke tafiya za a zo a zubda hawaye kuma ba abinda zai ceci mutane in ba addu'a a roƙi ubangiji ba kuma a ɗauki matakin yin wannan rijista ɗin akwai ran da za ta yi amfani akwai ranar da za ta yi amfani Allah maɗauki muke fata abin nan ya taimake mu akan waɗannan al'amura yanzu babu wani coci da mutum zai shiga a wasu wurare ɗin musamman 'yan tsakiyar ƙasar nan waɗanda tsanar da suka yi wa musulmi ta fi tsanar da na kudu suka yi wa musulmi wanda suke ta da'awar middle belt ɗin to kuma yanzu sun haɗe da waɗanda suke na kudu wani cocin ko shiga za ka yi sai ka nuna PVC voters card sannan ka shiga saboda tabbacin cewa sai sun yi abin da suka juya kuma ba za a sake dawowa a samu abubuwa yadda suke da mu kuma nan an bar mu da waɗannan masu hana mu karatu ɗin da tace mutane da kashe-kashe ƙauye guda a zo a tashe shi sai ka tsina je zamfara ka ga da duk an wurga ƙauyukanmu ba noma ba sana'a kuma ana ta tumbuɗo mana ƙwaya a cikin samari da haka ƙwaƙwale duk suna lalacewa yaƙi ne ake mana yaƙi ne yanzu muke ciki ba wai zai zo bane an shiga cikinsa yawa to kun babu hanyar da za a yi na farko a yi addu'a a koma zuwa ga Ubangiji amma ba taslimin mutum ya miƙa wuya ga halin shi ne zai hukunta kansa yana buƙatar ɗaukar mataki a yanzu dai to cikin abin da Allah ya bar mana mu yi ba abin da za mu yi in ba ta hanyar wannan mai da hankali kan wato yin katin zaɓen ba tunda dai shi ne kawai hanyar da ake bi yadda za a iya canza shugabanci to in ba wannan ɗin aka yi ba ko baka yadda da abin ba yanzu je ka yi rijista ka duba bambancin yanzu rana yau sati biyu ko mun yi wani shiri freedom da safe barka da hantsi da ni da ciyaman na ƙaramin hukuma mun ja hankali akan wannan lamarin jigawa a ran da muka yi wannan a jigawa duk mutanen jigawa mutum 6,000 ne da wani abu kawai suka yi a lokacin da bayansa mutum 108,114 suka yi rijista bayansa nawa take ka haɗa dutse local government da wasu local government 2 ko 3 sun fi bayansa to a yanzu saboda yadda suka damu da wannan abin duk kullun gaya musu ake shugabanninsu da malamansu na addini da na cuci kullun gaya musu ake cewa ku tashi ku je ku yi wannan saboda su sun yarda da tsarin yin hakan mu kuma an bar mu da kamar da na ambata kowa hankalinsa ma yanzu a tashi da me za a ci za ka yi fama ko ku ka zo ka zaɓi wani wanda ba zai ma komai ba haka ake cewa za ka ce da ka je ka yi wannan garama gaba ɗaya duk ka bar abu to ka bar abin gaba ɗaya kuma ba mu san inda za a zo a jefa mu ba nan gaba shi ma wannan ɗin duk yana cikin yaƙin da ake yi ɗin Allah subhanahu wataala ya kuma ya dawo da hankalin su 'yan siyasar ya zama kishin al'umma ne a gabansu ba maganar tara abin duniya gaba ɗaya mafi yawansu ba al'umma ce a gabansu sai hararen ina zai koma ya samu saboda ya ci gaba da abubuwa su riƙa shigo masa ya zo ya mallaki abubuwan da dole komai sai an zo ya zama gwamnati shi ne mai bada scholarship shi ne mai kaza shi ne mai kaza shi ne mai kaza bayan kuma ba aikinsa ba ne wakili ne shi yasa ba mu da iko a kansu su yanzu galibin wanda suke siyasa ne sai ya suka yi da kuɗinsu suka zo suka tafi Abuja ba wanda za ka iya kiransa kai masa faɗa kamar da a kudu haka ake za su zo su zaunar da dan majalisarsu sarkin gari ya ce to abu kaza muke so sai kai in ba haka ba samari su kone gidansa mun yanzu shine komai shi zai shiga ma a bata harkar sarautar shi zai shiga a yi rikici shi zai shi ke yin komai duk sulhu in ba shi ma ba zai ba kaga karfin nasu ya wuce yadda ya kamata ba wakilai bane kar ku ce na shiga siyasa amma ni ina kallon abin ne a haka a matsayina na waje in ba masu abun wanda abun ya dame su in ba su tashi sun yi wani abu ha kullun a cikin wannan kukan zamu zauna kukan ma ba a fara shi ba mutanen dole su gyara tunaninsu wakilai ne da za su je Abuja su yi magana irin tamu kun fahimci abin da nake nufi irin abin da muke kai al'umma ce mu dole ya zama wanda zai je ya yi magana a madadin mu to irin yarenmu zai magana da shi yadda 'yan kudin suke za su zo su zauna a ɗan majalisa su mu ba mu yadda da kaza ba in ka je majalisa sai ka yi ihu ka zagi arewa ka ci mutunci ku ce ba ku yadda ba duk abin da ake in ya je kuma wannan wakilcin zai in kuma yanzu ba mu isa ma mu je ƙofar gidansa mu ce masa ga abin da muke so in ka je ka faɗa ba mun je kowa yanzu neman ragon suna matarsa ta haihu abin da zai kai shi gidan ɗan majalisa kaga ba mu da wani mutuncin da za mu iya sa su ma a gaba mu ci ga abin da za ku haka ne ko ba haka ba kaga wannan abin sai mun canza yadda muke kallon abubuwan na wallahi wallahi wannan wayewar fa wannan rayuwar ba za mu zauna haka fa mu ci nasara ba eh dole ne mu tashi ka nemi sana'ar kanka ba za ka zauna haka kawai wani mai siyasa yana juya ka sai yadda yake so ba a tara yara su ta ihu ana ba su kwaya suna sha a je a yi rikici a nan saboda koyawa ne ci zaɓe kuma haka za a yi ta tafiya haka wannan siyasa da ake cewa politics haka za a yi ta yi har shekaru masu gaba a canza ba to gaskiya za mu zo mu ci gaba da kuka dole masu hankali ko da wulaƙanci da meye su yi haƙuri su shiga wannan tsarin da za su kwashe shi daga hannu da 'yan tasha ɗin nan da 'yan meye masu waɗannan abubuwan mun sani hakika harka ce ta wani zai ce ai ba ka da kuɗin da za ka yi wannan abu mu aka bari fa yanzu a nan Kano da Jigawa da tsohuwar siyasar zamanin Aminu Kano har yanzu a kanta ake 'yan kaza da 'yan kaza ba a kallon national politics duk an tsaya a kan 'yan gidan a gari ɗaya ma sai ka samu da gidan wane da gidan wane da gidan wane kawai faɗa muke a junanmu ita ce siyasar kuma a can sama a ƙasa ana nan ana ta kintsa mana yaƙi iri-iri ya kamata da Allah wanda duk yake kusa da wanda zai iya gayawa to a faɗakar akan waɗannan al'amura mu dawo mu shiga taitayinmu mu canza wannan lamba wallahi ba magana ɗan uwana yana Abuja ɗan uwana shine kaza ba a dole mu yadda wannan al'umman mu dawo mu yi gyaran da za a yi a kanta assalamu alaikum